Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17.25 da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey, sai kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da Fara'a da Niya da Download da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum kuma barkanku da hantsi. Bayan kun gama jin labarin duniya, za ku ci gaba da jin ra'ayin masana akan rikicin siyasar kasar Gambia da kuma abin da ya sa shugabannin kasashe masu tasowa musamman na Afirka ba suke son su sauka daga kan ragaman mulki ba. Masu hankoron ganin an ceto dukkan 'yan matan Chibok da aka sace sun yaba a yunkurin da mayakan Najeriya suke yi wajen yaƙi da 'yan Boko Haram bayan sun kai ziyara dajin Sambisa. Sai nan kasa da sharhi ko kuma rahotannin wasu jaridun ƙasar Ghana da idan za ku ji a wannan shirin.
Masu are, assalamu alaikum. Shugaban ƙasar Mauritania Ould Abdelaziz na can yana ƙoƙarin kashe ƙarshe na neman mafita daga tazoman siyasar da ta baibaye ƙasar Gambia ba tare da an amfani da ƙarfin soja ba. Dangane da haka ne ma shugaban na Mauritania ya gana da shugaban Gambia mai barin gado Yahaya Jammeh, sannan ya wuce Senegal inda ya sadu da Adama Barrow, mutumin da ya kada Jammeh a zaɓe, wanda kuma a yau ake shirin rantsar da shi a matsayin sabon shugaban ƙasar ta Gambia a babban birnin ƙasar, wato Banjul. Sai dai kuma shugaba Abdelaziz ya gaya wa manema labarai cewa ƙarfin imanin suna cewa za a warware wannan rikicin cikin lumana. A halin yanzu kuma dakarun Najeriya da Senegal yanzu haka suna bakin iyakar ƙasar ta Gambia, inda su kula shi ta kobin ganin sai sun fatattaki shugaba Yahaya Jammeh muddin ya ci gaba da yin kunnin ƙashi na kiran da shugabannin ƙasashen yammacin Afirka suka yi masa na ya sauka daga kan karagar mulki domin miƙawa zaɓen shugaba Adama Barrow, wanda ya lashe zaɓen na 1 ga watan Disamba. Rahotanni sun ce dai yanzu haka mutanen Gambia da dama sun ci gaba da arcewa zuwa ƙasar Senegal.
Aƙalla mutane 70 ne suka mutu, kana wasu 100 suka samu rauni a arewacin Najeriya a sakamakon harin kuskure da mayakan saman ƙasar suka kai akan sansanin 'yan gudun hijira, kamar yadda ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ba da labari. Wannan harin ya faru ne a ranar Talata da ta wuce a garin Ran, wanda ke kusa da kan iyakan Najeriya da Congo da Jamhuriyar Cameroon. Jami'an Najeriya sun bayyana wannan harin a matsayin na kuskure, domin kuwa rundunar sojan saman ta auna 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ne. Mai magana da yawan shugaban Najeriya Femi Adesina ya shaida wa muryar Amurka cewa wannan al'amari ya faru sa'ilin da rundunar sojojin ke ƙoƙarin ganin ta fatattake 'yan ƙungiyar ta Boko Haram waɗanda suke kusa da wannan wuri. Ƙungiyar ta Red Cross ta ce mutanenta 6 na daga cikin waɗanda suka mutu sakamakon wannan harin, kuma mutanen suna daga cikin waɗanda ke aikin jin ƙai na tallafawa mutane kamar 25,000 da suka rasa matsugunansu. A cikin saƙonsa a shafinsa na Twitter, shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya bayyana jimamansa kana ya alƙawarin taimakawa waɗanda wannan al'amari ya rutsa da su.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ƙungiyar Al-Qaeda ta ɗauki alhakin harin ƙunar baƙin waken da aka kai jiya Laraba a sansanin sojan ƙasar Mali da ke arewacin ƙasar, wanda ya dalilin mutuwar sojoji aƙalla 60 da suka haɗa da wasu tsoffin 'yan tawaye, yayin da wasu 115 suka samu rauni iri daban-daban. Rahotanni sun bayyana cewa wata mota ce aka shaƙe ta da babamumai ta kutsa kai cikin barikin sojan da ke garin Gawo lokacin da ɗaruruwan sojoji ke gudanar da taronsu na safe. Da yawan waɗannan sojojin da wannan lamari ya rutsa da su suna cikin sojojin haɗin gwiwa ne waɗanda suka haɗa da sojojin gwamnati da tsoffin 'yan tawaye, waɗanda su ne suka haɗu suka samar da tawagar da ke gudanar da sintiri domin ganin an aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a ƙasar ta Mali a cikin shekarar 2015. Ministan harkokin wajen ƙasar na Mali Abdoulaye Diop ya bayyana wannan harin a matsayin abin kaico tur da dabbanci. Ministan ya ce wannan ba zai sa ƙasar ta yi ƙasa a gwiwa ba, ko kuma janye hankalinsu daga ƙoƙarin da gwamnatin ke yi na ganin ta samar da zaman lafiya tare da ɗaukar matakin da suke ji ya dace akan mutanen da suke kokarin ganin sun kawo wannan kokarin zaman lafiya cika masa cikas. Diop wanda ke magana sa'ilin da yake jawabi wajen wani taron da Majalisar Dinkin Duniya ta shirya game da kasar ta Mali. Ya ce Mali za ta yi zaman makoki na kwanaki uku domin jimamin waɗanda suka rasa rayukansu. Kana za ta yi duk abin da ya dace domin cakko waɗannan mutane da suka aikata wannan danyen aiki.
Labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu dai misalin karfe 7 da kimanin mintoci 6 na safe a gogon kasar Gambia, kuma ba mu sani ba da dako shugaba Yaya Jammeh ya ba da kai ya daina tauran kai domin yau ne idan Allah ya yarda ya kamata ya sauka daga kan ragaman mulki a rantsar da Adamu Barrow. Masana dai suna ci gaba da yi mana fashin baki dangane da al'amarin na kasar Gambia. Tuni dai kasashen Afirka ta yamma suka girka sojoji a kan iyakar kasar a zaman shirin kota kwana. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Hassan Maina kaina ya aiko mana.
Daraktan labarun hedikwatar tsaron Najeriya, Brigadier General Rabi Abubakar, ya ce su kam sun dora kayan su tsaf umarni kurum suke jira.
Muna dai ta jira mu koda ta abin gane muna daura kayakin mu muna jira duk abin da shugabannin mu yan sa suka zartar su da abin da za a yi kenan.
Professor Almustafa Osuji na fargabar yin amfani da karfin soji.
Kasashen yammacin Afirka da Najeriya da Senegal da Mali sun kai sojojin su bakin iyakan wannan kasa. Ila sai an yi amfani da karfin soja an fitar da shi. Fitar da shi fa kotun ta zauna ta ce cewa ta rusa zaben ya za a yi.
Yanzu Professor, ku a matsayinku na kwararru akan sha'anin demokradiya din nan, kuna ga menene mafita ne a wannan rigima na kasar Gambia?
In ka duba kasan abuke ne ya faru a kasar Cote d'Ivoire, wannan shugaba Bago yake sauka har sai da aka yi amfani da karfin soja aka fitar da shi. Amma duk da haka a ci gaba da lallashin shi shugaba Yahaya Jammeh. In ya zamanto cewa kuma an yi amfani da karfin soja kuma ba mu san inda yakin nan zai tafi ba, da ƴan tawayen da ke jiran nan wajen wannan ƴan tawayen Senegal suna iya mara mushi baya aika ba ta kai, wanda kuma a zamanto cewa an samu mutane ko ku an sake samun barkewar tashin hankali a wannan gefen.
Shi ma jagoran cibiyar kasa da kasa ta Plan International Dr. Hussein Abdu ya yi gargadin yin amfani da karfin soji.
Kowa ya san halin Yahaya Jammeh ya saba da mulki irin nashi mulkin mukamakarya, amma mu kiran mu shine ba lalle bane a yanzu kai tsaye a ce za a yi amfani da karfin soja a wajen fidda shi daga karagan mulki. Idan misali aka yaki ga wannan kasar ku za a rada jefa talakawan kasar ne a cikin wani hali har zuwa safiyar gobe kila mutumin nan yayi abin da ya kamata.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Mun gode Hassan. Idan kuna biye da mu a shirin mu na dazu, Professor Bube na Maiwa ya yi wata magana akan cewa idan sojoji sun kutsa Gambia to kada su bata lokaci. Sai na ce da shi yana nufin su dauki matakin sha yanzu magani yanzu kenan yake nufi.
Wannan shine daidai. Yau kowane shugaba ne inda na eco na cikin kasashen ECOWAS ne idan yayi taurin kai an zabe ka ba, an yi zabe ba zabe ka ba, kai taurin kai kace kai ba ka gusa ba, to wannan wajibi ne ga ECOWAS kin maza al'umma wanda sun kasan su suka zabi shugaba nasu, to wannan shugaba a taimake shi ya zama bisa karga iko saboda shine al'umma ta zaba. Ni ban goyi ba bayan mutum bayan shekara 22 kai ma shekara 22 ko da bayan shekara 4 ne ko shekara 5 idan aka kada ka to ka tahiyanka. In baka tafi ba kuma sauran kasashe su zo su taimaki al'umma wannan kasar, wato zaben su ya tabbata shine zabe wanda za ta yi da yanayin su, ko da ma lalani kuma ko da shi wani duhun kai ne kai ko ni zai tunda al'umma suka zabe shi, shi abinda al'umma ta zaba da shi ake aiki.
To Professor, me yasa kake ganin duk irin waɗannan abubuwan suna faruwa ne a ƙasashe masu tasowa, in ce ma ƙasashen mu na Afirka? Ba ma koyi da ƙasashen Turai rungumi ƙaddara abin, me yasa hakan ke faruwa ne?
Eh to abin da yasa wata rana shugabanni kike ganin suke irin wannan halin. Na ɗaya, idan mutum ya kwaci iko da ƙarfi kuma ya san irin abin da ya shibga cikin ƙasa, wato ko ta fannin rayuwa ta Adam ne, wato cewa da yayi kace-kace ko kuma a ce yayi wasa da dukiyar jama'a ko ya dauke ta ya boye a wata kasashen, to wannan duka yana sa mutum ya makale ga kujerar iko ya ce bai ya dagawa. wato bugu da kari dai kwatar iko an sai mutum ya kwata iko wato sai jini ya zuba wata rana kuma sukan ka mutane suna yankawa wata ran suke dauka dukiyar jama'a sukan boya wannan shi yake sa mutum ya matsale da yana tsoron kamar baya in baya bisa karga ikon nan a ji a mai hukunci irin wanda muka gani amma waɗansu shugabannin ƙasa da waɗansu aka kama su aka kai su kotun koli wannan na Majalisar Ɗinkin Duniya to wannan shine suke tsoro amma ina ganin cewa idan aka ba su dama ta cewa da duk abin da suka yi za a yahe musu saboda irin na wanda ya faru a ƙasar South Africa wato Afirka ta Kudu inda Nelson Mandela bayan an musguna mishi da ya dawo sai ya nemi mutane su sarsunta a zona lahiya wato in ka yi lahi a yahe maka
to professor mantare numfashin ka ba shikenan an ba shugabanni ai kamar an share musu hanya kenan in sun shiga su wawuci dukiyar da suke so ko kuma su take hakkin jama'a in za su sauka sai a ce an yafe musu haka kake so
a wai ba irin wannan yahiyan ba wato sai an tona an gani abin da ke amsuwa amshe shi wanda ba amsuwa saboda rayuwa ta dan adam idan ta riga ta fita wannan ba a iya maido ta amma dukiyar jama'a wannan sai a maido ta
to kada mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu gabatar da nan kasa wakilin sashen Hausa Nasiru Elhikaya ya aiko mana da wannan rahoto akan yabawa kokarin mayakan Najeriya da masu hankoran ganin an ceto ƴan matan Chibok suka yi bayan wasu sun kai ziyara dajin Sambisa.
Mun zabi canji kuma canjin muke son gani ba kuma bayan da aka samu na batun cinye kudin makamai daga gwamnatin da ta shuɗe ba. Inji zabiyar ceto matan Chibok Maureen Kabrook da take sharar fagen bada rahoton ziyarar da wakilan kungiyar karkashin Obi Ezekwesili suka je arewa maso gabas da samun shawagi ta jirgin sama kan dajin Sambisa. Bayan cazayin kungiyar daga Aisha Yusufu, Ezekwesili ta ce ba shakka sun ƙara gamsuwa ga yadda dakarun sojan Najeriya suka yi tsayin dakar kawar da 'yan Boko Haram da dawo da sauran matan Chibok 195. Ba don juyayi ga sauke bon kan 'yan gudun hijira da jirgin sojan Najeriya ya yi aron bisa kuskure ba, kungiyar ta BBOG ta nuna ƙwarin gwiwar kwana cikin shirin da sojojin ke yi bayan sun nuna musu ayyukan da suka yi tun daga cibiyar sojan sama a Yola, dajin Sambisa mai tsawon kilomita 60,000 da ya ninka Lagos har sau 8 har zuwa da suka yi cibiyar yaƙi da Boko Haram ta lafiya dole a Maiduguri. Dr. Manasse Allen na cikin tawagar.
Jejin gefen su Camp Zero din har yanzu suna ganin wayansu irin tafiya a wajen wanda ba su iya gama binciken ba tukuna. Muna dubawa za su gama bincike sannan za mu gane ƴan matan su ko suna can ko kuwa wayansu ne daban wanda Boko Haram suka sace su ne a wajen.
Wannan gwamnati ta zargi gwamnatin da ta shuɗe da cewa ta raba kuɗin makamai. Shin a wannan tafiyar ta kun gane an yi maganin wannan matsala?
Sosai mun gane cewa an yi maganin wannan matsala. Mun gane abun da da suna da shi daya a wajen jami'an tsaro yanzu suna da hudu kuma abunda suka samu ta wajen kudi na sayan wayannan makamai din ba su samu ko kashi daya bisa goma wanda aka ba ma gwamnatin da ta shuɗe ba. Idan akwai kuɗi mai kyau wanda muke kira cewa a samar ma sojojinmu za su iya su samar da kayakin aiki wanda za su samu mana karshen wannan ta'ada din a lokaci kaɗan.
Nasiru Adamali kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To kamar kowace rana Alhamis ga shirin nan kasa ba kasa bane.
Nakasa
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 ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba.
Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na kasa ba kasawa ba. A makon da ya gabata mun faro wata hira da wani bawan Allah mai suna Malam Talha wanda yake Badarawa a garin Kaduna yake kuma shugabantar Nurul Islam wanda makarantar suna da dalibai sama da 1,000 sannan kuma ya faɗa mana cewa yana da larura ta rashin tafiya wato shi gurgu ne amma kuma duk da haka yana shugabantar makarantar da take da dalibai sama da 1,000 inda makon da ya gabata ya tsaya inda yake ba mu labarin yadda karatunsa ya gudana. mana. To ga kuma ci gaban hirar tamu da Malam Dala.
Allah ya taimake mu babban shehin malami Sheikh Abubakar Mahmud Gumi.
Allah ya ji kanshi.
Allahumma amin. Shi ne shine yazo ya ba mu shahada din mu kuma ya sanya mana albarka. Bayan mun gama ga na gama Islamiyya kuma na gama primary school. Shi da malam marga ya shiga Abubakar Mahmud ya sai fura na Kano inje ne karatu a can. Sai ya tura mu da wasika ko da muka je su ma can sai aka samu rashin sa kamar yadda na samu a primary sai riga sun gama karatu sun gama daukan dalibai har sun yi nisa da karatu. Ya suka ce in yi hakuri shekara ne zuwa sai a dawo. Ko da na dawo kuma daidai lokacin kuma sunayen mu ya fito mun gama primary school. Suna na ya fito a makarantar HMC.
Sardauna Memorial College.
Yawwa.
Wace shekara?
A 1987. Yawwa a wannan shekarar ne. Shi ke nan ko da ya fito to kaga wancan ba zan zauna kuma har tsawon shekara ɗaya kafin can Kano su ba mu dama a ci gaba da karatu ba. Kawai sai na fara SMC. Na fara SMC dai a takaice dai kawai. Sai Allah ya taimake ni ci gaba da karatu a SMC har na gama secondary school.
Kace makaranta ɗaya muka gama kace kai ma ɗan so ba ni.
Lalle dai
ta. Eh Sardauna All Boys.
Sarai kuwa tabbas to kuma ko da zan dan koma da kai baya kadan ita Islamiyya din ta mu muka gama sai kasance irwan suka yi hazaka ka san makarantu sai su duba dalibai da suka yi hazaka sai su rike su ba za a bar su tafi ba to kusan mu ma haka akai mana gani da wayan abokan karatu na kusan mutum biyar ya ta rike kullun zamu zo lokacin da wani malami bai da lafiya ko ya yi tafiya bai nan to sai a samu inda taimaka ma kannan mu musamman kananan yara to da haka muka fara da tafiya ta tafiya bayan na gama secondary school din ta cikin al'amari daidai wannan lokacin kafin ma in yi tunanin ci gaba da karatu na bokon ai wallahi sai ta rike ni a nan makaranta ta rike ni to tun muna cikin masu taimakawa har dai aka confirm din mu cewa mun gama cikin malaman makaranta to kusan dai haka aka tafiya to shugaban da yake rike da makarantar a lokacin sai wani dalili ya taso zai bar gari da ya fara gari sai aka nemo wani shehin malamin kuma a anguwar. Lakin za ka ji wani kasan wani malamin da ke ce mai malam Murtaka Usman Bibi.
Bibi sai.
Yawa to sai aka jawo shi ya zo rike makarantar a lokacin. To shi ma bai daɗe sosai ba gaskiya sai larura ta sanya ya bar makarantar. To sai mana kina dai makarantar da kuma malaman makarantar suka alkace kai wai me zai hana ma a nemi ɗaya daga cikinmu. Da makarantar nan. Ka gane? To wannan da suka zo suna tattaunawa daga ƙarshe dai kawai sai gina an ce wai an hukunta cewa ni zan rike wannan makaranta.
Allah sarki eh.
Ne ta kokarin cewa ya za a haka suka ce a kawai su yi ake bukata dai kawai rike makaranta. Game da lura da makaranta. Za su dinga taimakawa duk abin da ya taso wanda ya kamata a taimake ni za a taimaka mu. To ina tabbatar maka wannan ya kasance tun 1994. Tun daga wancan lokacin har yanzu da muke magana da kai ni nake gudanar da wannan makaranta na mutum cikin Nurul Islam yana garin Madarawa a Kaduna Najeriya.
To fa ai kusa in ce wannan irin wai daga kana dan karamin ka dan kiyashi haka ka taso kawai kafin a farga kawai sai ka zama katuwa tururuwa.
To alhamdulillah.
To alhamdulillah abinda nake son in ce shine a takaice a rayuwarka kai baka taba bara ba.
Gaskiya ban yi bara ba. Ko da yake a can lokacin karatun Allah ka san dalibi. Ni dai ba sani ba amma dai in ɗan uwana sun fita wani lokacin na kan bi su yawo. To yawon da nake zuwa gaskiya ni kan ba zan iya zuwa gaban kan sai an ce ba na sadaka ba kuka taimake ni. Amma dai kawai ina yawace ina rarrafe na in ka gani ina rarrafe na kaga kace kai almajiri zo ga sadaka zan sai an karba.
Amma dai wannan ko ni da kafata kaman ina karba.
A ba zan ce
ba. Eh ko ni nan da kafata kana mikan zan ce kawo ba ni na cewa amma dai ba zan ce ban ba.
Kawwa.
Eh wannan dabi'a ce ta dan adam.
Eh gaskiya wallahi haka nan ta su san ni ban yi wata bara ba sai dai wannan fita ya wata kawai na almajiri.
Eh to yanzu sakon da nake son in ji daga wurinka shine wani kalubalantar Bahaushe zakai saboda Bahaushe yana da matsalar cewa tun daga ganin almajiri kawai shi yaga abin tausayi tun daga ganin naka sai shi a cikin ƴaƴansa shi yaga a wanda ba zai ma iya morarsa ba sai gashi kana rike da makarantar da take da sama da mutane 1000 wani kalubale zaka ce Bahaushe ga ka a zaune yana ganin kana zaune ne amma shine a zaune.
To ka san mutanen namu kaman dai yanda ka ambata amma gaskiyan al'amari laifin nasu domin yaro tun yana da kasashe in aka nuna mai karatun ko kuma sana'a insha Allah ma bar ma bar shi da cikin ficcen shi ba ni kaga kaman abin da iyayena suka yi mun shi sanya har duniya ta tsare ba ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba wanda ke kauna a duniya na irin iyayena uwa da uba duk kansa Allah ya kansa Allah ya gafarta mu
sabon duniya amin amin
domin tun ina karamin ba su nuna mu wata magana ne ni bara ba yadda ake tura kowa ya je ya karatu haka suka tura suka canje ni karatu sannan kuma na samu jajirtaccen dan uwa yaya shi ma da yake ya dawo nan zauna bai taɓa daya ba ni wani fita inje ni bara ba ina karkashin shi ke mun komai sannan kuma ya tura ni makarantu duka duk abin da ke so na karatu shi ya dauki ɗawainiya har zuwa lokacin da na sayu da kaina
wato ka samu kulawa kenan ta kowane ɓangare
na kwaga wannan iyaye ne inda ciki yayi gaba sai za a rika yin haka dan mutum an gashi ne ka sashi za a bashi dama kamar yadda ake ba mu shauran yara dama to insha Allah ma ba ma za ka tashi ma da tsarin ma barin bankana ma ta amma ta rike cikin zuciyanka
to bari mu maka tambaya kusan ta ƙarshe ce amma kila tana da harshen damo idan kuka je bankuna idan kuka je masallatai har da ku malaman islamiyar wannan kalubalen na zai zo kanku in aka je islamiyu in aka je makarantun boko in aka je ma'aikatan gwamnati idan aka je ofisoshin yan siyasa da suke takama da cewa su kowa ne kuma kowa yana zaɓa su har da ku wanda kuke da nakasa din nan za ka ga akwai wurare da za ka shiga da kafarka lafiya laume kafa ya shiga amma ku ba ku da shi ba wani masallaci da na taɓa shiga ko in ga wata coci ga ta can daga nesa ko in ga wata ma'aikata ga ta can daga nesa a Najeriya a ce ai gashi nan inda keken guragu ko wannan dan mashin din naka zai girrr ya je wurin kamar yadda mai kafa zai taka mata takala dab 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 ya hau ya kuke kallon wannan
eh to gaskiya wannan na iya cewa laifi ne na hukuma domin ita ce ta kamata ta yi doka akan haka kamar da kasashen duniya suke wanda zai sanya duk wani abin da ya shafi guri na al'umma gaba daya ko da naka ne na kanka in dai har al'umma za ta yi mu'amala da su to ya kamata a ce an yi tanaji musamman na irin wannan bayan Allah irin wannan gurare yana daya daga cikin gogwarmayar da muke a kungiyance mu ga cewa an jara irin wannan abubuwa
me zaka ce mana mu yan jarida da kila inda muka mai da hankali mafi yawancin mu shine labarin wancan dan siyasar labarin wancan dan kasuwar wasu sukan yi wani abu akan ku irin wannan kamar shirin na kasa na murya Amurka
a gaskiya yan jaridu muna da kyakkyawan alaka da yan jaridu anan bangarorin mu gaskiya musamman nan cikin garin Kaduna kamar naga muna mu'amala da kungiyoyi muna da kungiya ta musamman wanda muke mu'amala da al'umma da gwamnatancen da kuma da kun al'umma haka to gaskiya duk problem din suka taso muna tunkarin yan jaridun mu za ba mu hadin kai da goyen baya ba tare da caji mu ko kwabo ba ki biya mana bukata wajen in watsawa ne ko kuma tattauna kamar yadda muke tattauna tare da kai yanzu haka
in gwamnatin Kaduna yanzu haka zancen da ake misali gwamnatin Kaduna kawai sai ya ji hira ka sai ya ce kai wannan haziƙin fa zo ka zama mai bani shawara akan na kasasu me zaka yi wa na kasasu
a ai akwai abubuwa da yawa gaskiya
ba ni daya kwakwara
ai babban al'amari zan yi amfani da wannan dama in gaya ma mai girma gwamna cewa in so samu ne kai haƙƙi ne ma ya bada umarni a aiwatar da doka da muka nema ko muka rubuta muka tura majalisar Kaduna in a Kaduna ne muke bada misali dan me don aka aiwatar da wannan doka ta al'ummar na kasassu insha Allah ta kunshi abubuwa gaba ɗaya na rayuwarsu ilimin su na ƴaƴan su da su kansu da sana'o'i duka tana karkashin wannan abu in a ce ni an bani wannan matsayi zan tsaya tsayin da kan gaya mun tabbatar da cewa wannan doka ta tabbata don su samu sauki gurin gudanar da al'amuran su na rayuwar yau da kullum
kurin kus ka gama komai mun gode sosai mallam dalha Allah ko bai bada sa'a ya taimaka
kware Allah saka da alheri
sai mun sake waya ka wata rana a cikin shirin da kasa ba kasa ba mun gode
Allah
jagora mallam dalhatu muna godiya da ka samu damar yin magana da mu sai kuma wani lokaci in Allah ya so za mu sake wayarka a madadin wacce ta hada mana sauti Julie Leather Creation da kuma duk wani wanda ya taimaka wa wannan shiri na kasa ba kasawa ba wajen kammala Usman Ahmad Kabara ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
Za mu leƙa ƙasar Ghana domin jin sharhi ko kuma rahotannin da wasu jaridan ƙasar suka mai da hankali a kai daga bakin Baba Yakubu Makere.
Don fara sharhin jaridu ne da jaridar Delegat wacce ita kanin labarai mai cewar shugaba Nana Akufo-Addo ya sha matsin lamba da ya janye haraji akan kuɗin man fetur. Jarida ta ce an kasa suna kira ga gwamnatin Akufo-Addo da ta sake duban haraji da tsohuwar gwamnati ta dora akan kuɗin man fetur don a samu sauƙin hauhawan farashin man fetur a cikin ƙasar. Jarida ta ce aksarin masu amfani da man fetur sun koka akan yadda ake yawan ƙara kuɗin mai a cikin ƙasar al'amarin da ke ƙara durƙusar da darajar sidin Ghana. Jarida Delega ta ce ko da yake gwamnati ta yi alƙawari ba za a yi wani ƙarin kuɗin man fetur na gajeren lokaci ko matsakaicin lokaci ba, amma sai gashi wasu kayan man fetur sun tashi da kashi 11 a makon jiya. Jarida Delega ta ce gwamnatin Akufa Addo a cikin yakin neman zaben ta ta yi alƙawarin cewa za ta kashe duk wani haraji dake tattare da kuɗin man fetur a cikin ƙasar. Sai kuma jaridar da Chronicle wacce ita kuma ta rawaito kira da shugaban ƙasa Nana Addo Dankwa Akufo Addo yayi wa ƴan Ghana na cikin gida da waɗanda suke ƙasashen waje da su ba gwamnatin sa haɗin kai a kokari da take yi na saki dora ƙasar akan tafarkin ci gaba. Jaridar da Chronicle tace shugaban yayi wannan hurici ne a lokacin da yake jawabi ga wasu ƴan Ghana dake zaune a ƙasar Mali a ƙarshen makon jiya a lokacin da ya isa ƙasar don halartar taron kolin Faransa da Afirka. Jarida ta ce shugaba Akufo Addo ya kyautata zaton gwamnatinsa za ta canza al'amura a Ghana kuma ta kyautata rayuwar al'umman ƙasar. Jarida ta ce da yake Nana ta aniyarsa na inganta rayuwar ƴan Ghana a lokacin mulkinsa, Nana Akufo Addo ya ce fahimtar yin aiki tare shine abu mai muhimmanci. Idan muka leka jarida Daily Graphic za mu ga ta rawaito wani labari mai fargaba tana cewar wani bincike ya nuna cewar yaduwar kwayar cutar HIV AIDS ko SIDA na kara ta'azzara tsakanin mutane masu matsakaicin tattalin arziki da ke zaune a manyan birane a cikin Ghana, wanda hakan na yin barazana a cewar wani binciken shirin yaki da kanjamau na Majalisar Dinkin Duniya. Jaridar Daily Graphic ta ce a cewar daraktan hukumar yaki da kanjamau ta Majalisar Dinkin Duniya a Ghana, Mr. Grimmy Hale, bayanai da suka tattara na nuna za a iya samun barkewar kwayar cutar HIV a cikin ƙasar nan da 'yan shekaru masu shigowa idan ba a yi taka tsantsan ba. Jaridar Daily Graphic ta ce Mr. Hale da ya bayyana mata hakan a wata hira da ta yi da shi ya ce birane na ƙara buɗewa a Ghana kuma ana samun mutane da dama a cikin biranen kuma wannan kwayar cutar na ƙaruwa a cikin jama'a na birane. Da ƙarshe kuma sai jaridar da Statesman wacce ita kuma ta bugo kira da babban sakataren jam'iyyar MPP mai mulki mai riko John Boydu ya yi, inda yake kira ga 'yan sanda da su yi aikinsu akan duk wanda za a same shi akan ɓarnatar da ƙadaren ƙasa, a kama shi kuma a gurfanar da shi a gaban doka. Jaridar ta ce sakataren jam'iyyar MPP mai mulkin ya ce ba su aiki wani ɗan jam'iyyarsu ya ɗauki doka da hannunsa ba, kuma ya ce muna Allah wadai da duk wani aiki da ya saɓa wa doka. Jaridar The Statesman ta ce wannan hulicin na babban sakataren jam'iyyar MPP mai riko John Boydu ya biyo bayan wasu rahotanni ne da ke tuhumar matasan jam'iyyar MPP suna mamaye wasu kadarorin gwamnati har ma suna barnatar da wasu kadarorin. Da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na Ghana. Baba Yakubu Makiri, sashen Hausa na muryar Amerika.
Masu sauraro, muna fatar za a gafarce mu saboda ƙurewar lokaci. Ba za mu gabatar da ra'ayinku kamar yadda muka saba ba, amma ga takaitattun labarai.
Rahotanni daga jihar Texas a nan Amurka sun ce an kwantar da tsohon shugaban Amurka George Herbert Walker Bush da matarsa Barbara a asibiti. Mr. Bush yana kwance ne a sashen kula da masu matsanancin ciwo na asibitin birnin Houston sakamakon kokarin da ake na ganin an buɗe masa hanyoyin shakar iska da na makogoronsa. Mai magana da yawan iyalan gidan tsohon shugaban kasar Jim McGrath ya ce tsohon shugaban kasar yana murmurewa amma dai zai ci gaba da zama a wannan asibiti domin a ci gaba da kula da shi. Haka kuma McGrath ya ce ita ma matar tsohon shugaban kasar wato Barbara Bush tana kwance a asibiti ɗaya da mijin nata domin rigakafi domin ko tana fama da gajiya da kuma tari. Bush wanda shi ne shugaban na Amurka na 41 a jerin shugabannin Amurka an kai shi asibiti ne a ranar Asabar bayan da aka fahimci yana fama da matsalar numfashi. Shugaban kasar Mauritania Ould Abdelaziz na can yana kokarin ƙarshe na neman mafita daga tarzoma siyasa da ta baibaye kasar Gambia ba tare da an yi amfani da ƙarfin soja ba. Dangane da haka ne ma shugaban na Mauritania ya gana da shugaban Gambia mai barin gado Yaya Jammeh, sannan ya wuce Senegal inda ya sadu da Adama Barrow mutumin da ya kare jami'a zaɓe wanda kuma a yau ake shirin rantsar da shi a matsayin sabon shugaban na Gambia a babban birnin kasar.
Masu sauraro, abinda ya sauka kenan a shirin wannan hantsi. To amma kada a mance da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji sauran abokan aiki da wani sabon shirin ciki har da sai bango ya tsage, inda ministan tsaron Najeriya Brigadier General Mansur Dan Ali mai ritaya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki, nake fatar a wani lafiya.